sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yako makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 2 ga watan Yuni shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Baballe da kanan labarai.
Yanzu haka janye sojojin Amurka daga Afghanistan na tafiya cikin sauri, yayin da masu shiri na sojojin suke cewa an tura kimanin rabin dakarun Amurka da kayayyaki zuwa Amurka. Amurka ta ce tana shirin shiga tattaunawa mai ma'ana game da batun kare haƙƙin bil'adama tare da Masar, yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙi da masu fafutuka suka ja hankalinta kan tarihin cin zarafin bil'adama da Masar ke yi. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya je garin Tulsa na jihar Oklahoma domin tunawa da cika shekaru da kisan kiyashi mai firgitarwa mai nasaba da bambancin launin fata a 1921.
Kanin labarin duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa Burtaniya tana shirin kawo wa Najeriya ɗauki wurin magance matsalar tsaro. To amma har yanzu batun rashin tsaro na ƙara muni a ƙasar, musamman a yankin arewa.
Yanzu haka muna saman tsaunuka ga su nan, muna hangen su sun kama hanya sun shigo cikin garin, mun ban musu garin. An ce an kawo mana jami'an tsaro, an jirge su cikin dirin daji. Har yau ba su taɓa takowa garin mu wai da suraren wai taimakon mu akan ɓarayin nan ba.
Bayan haka za mu kawo muku kalaman gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari, inda yake cewa sasanci da ƴan ta'adda ba shi ne mafita ba.
Don haka kai kana ganin sulhu ba hanya ba ce da za a samu zaman lafiya?
Da zaka sulhu, ina tambaye ka da za a yi sulhu. Wannan shugaban wannan daba ne na yi sulhu da shi, wancan shugabancin daba.
Idan muka leka jihar Borno, gwamnatin jihar ta fara cika aniyarta ta rufe sansanonin ƴan gudun hijira a jihar. Bayan haka Murtala Faruk Sanyin na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu haka janye sojojin Amurka daga Afghanistan na tafiya cikin sauri, yayin da masu shiri na sojojin suke cewa an tura kimanin rabin dakarun Amurka da kayayyaki zuwa Amurka, sannan kuma tuni aka lalata wasu kayayyakin aikin. A jiya Talata, rundunar sojojin Amurka ta tsakiya ta ce an kammala janyewar tsakanin kashi 30 cikin 100 zuwa kashi 44 cikin 100, kuma an mika cibiyoyi 6 ga jami'an tsaron Afghanistan, tare da yiwuwar a mika wasu sansanoni a kwanaki masu zuwa ko makonni. A cikin wata sanarwa, Centocom ta ce tana fatan mika wasu ƙarin sansanoni da kayayyakin soji nan gaba, wanda za su iya taimakawa dakarun tsaron Afghanistan ANDSF, yayin da suke aikin samar da zaman lafiya da kare ƙasarsu. Gaba ɗaya, Amurka ta kwashe kwatankwacin kayayyaki da ya kai nauyin 300 siwan sabbin daga Afghanistan, bisa ga sabbin bayanai waɗanda suka ce an tura wasu kayayyaki 13,000 don lalata su. Amurka ta ce tana shirin shiga tattaunawa mai ma'ana game da batun kare haƙƙin bil'adama tare da Masar, yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙi da masu fafutuka suka ja hankalinta kan tarihin cin zarafin bil'adama da Masar ke yi. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama 63 da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi kira ga Masar jiya Talata da ta saki 'yan siyasar da ake tsare da su da dakatar da musguna ƙungiyoyi masu zaman kansu da waɗanda suke adawa da su cikin lumana. Ya kamata shugaba Abdul Fattah al-Sisi na Masar ya hanzarta kawo ƙarshen murƙushe 'yancin walwala da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma masu adawar lumana, inji ƙungiyar Human Rights Watch da wasu sauran ƙungiyoyi a cikin wata sanarwa. Wannan kiran na baya-bayan nan ya biyo bayan wani rahoto na kwanan nan da wata ƙungiyar mai rajin kare haƙƙin ɗan adam da ke Washington mai suna The Freedom Initiative, wanda ta gano cewa gagarumin kamfe da Masar take yi na tsarewa da ɗauri da cin zarafi ya kai kan Amurkawa a ƙasarsu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya je garin Tulsa na jihar Oklahoma domin tunawa da cika shekaru da kisan kiyashi mai firgitarwa mai nasaba da bambancin launin fata a 1921 da wani gungun fararen fata ya yi yayin ruguza wata al'ummar baƙaƙen fata, inda mutane 300 suka mutu, wasu kuma 10,000 suka rasa mahallansu. Biden zai ziyarci cibiyar raya al'adu ta Greenwood, ya kuma yi wani jawabi na hidimtar zagaye na 100 na wannan ranar. A cikin jirgi kan hanyarsa ta zuwa Tulsa, kakakin fadar White House ta ce shugaban ƙasa ya shirya don yin ƙarin bayani kan abin da ya faru, kuma zai tabbata Amurka ta san cikakken labarin. Ta ce Biden zai ce Amurka na bukatar sanin tarihin bauta da nuna launin fata da gidaje. Tun da farko fadar White House ta ce tana kaddamar da kokari don taimakawa rage gibin da ke akwai na bambancin jiki tsakanin masu arziki da kuma zuba jari a cikin al'ummomi da tsare-tsare da manufofi suka sa aka bari a baya.
An ji ma kaɗan baballe zai kawo mana sauran labaran duniya. Kasar Burtaniya ta ce za ta taimaka wa Najeriya don magance matsalar tsaro da kasar ke fuskanta musamman a yankin Arewa. Wannan tabbacin ya fito ne daga ofishin jakadancin Burtaniya a Najeriya wanda ya nuna damuwa akan hali da kasar ke ciki na rashin tsaro. Yanzu haka mutanen Sakaba na yankin Zuro a jihar Kebbi Najeriya sun fada cikin wani hali na rashin tabbas kamar yadda wani mazaunin yankin ya fada wa wakilinmu Muhammad Nasir a wannan rahoton.
Sun taso ne daga can dajin da suke shiyon kwatankwaro sai suka zo nan Gabas da Sakaba suka kwana suka yi abinci nan da gari ya waye suka kamo hanya suka gito Sakaba. Yanzu haka muna saman tsaunuka za su nan muna hangen su sun kama hanya sun shigo cikin garin mun ban musu garin sun kama hanya sun yi ilana daga can ilana kasan nan suke bulla su yi shambo ko warare su shiga dajin nan na aunan nan suke ɗeba shanu kuma hanyar nan da suka bi nan suke dawowa. An ce an kawo mana jami'an tsaro an jibge su cikin dirin daji. Hanyar ko so guda tun lokacin da aka kawo sojojin nan ba su taɓa takowa garinmu wai da suraren wai taimakon mu akan ɓarayin nan ba. Shine abin da ma muke tambaya shin ita gwamnatin jihar Kebbi ko kuma mu ce gwamnatin Najeriya ta haita batunmu ne mu kwaso kayanmu mu ban musu wannan wurin ko ko dai Allah ya taimaka mana a gaya ma duniya halin da muke ciki.
Bisa damuwa da halin da jama'a suka tsinci kansu ciki, kasar Burtaniya ta ayyana shirinta na taimakawa yankin Arewa da ke fama da matsalar a cewar jagoran wani ayari daga ofishin jakadancin Burtaniya a Najeriya Samuel Waldock a wata ziyara da ya kawo a Sokoto.
As you grapple with the ongoing security challenges in the Northwest, we as the UK
da yake kuna ta fada tashi ga matsalar rashin tsaro a Arewa maso yamma, mu kasar Burtaniya mun lura da halin da Sokoto da sauran jihohin Arewa maso yamma suke ciki saboda waɗannan kalubalaiye da kuma halin kunci da suka saka jama'a. Da yake kuna fama da wannan matsalar, za mu taimaka mu ga cewa an samu fita daga cikin wannan babbar matsala. Jagororin al'umma a Najeriya irin gwamnatin Sokoto Aminu Azir Tambol wanda shine mataimakin shugaban dandalin gwamnatin Najeriya ya ce kasar Burtaniya ita ce ta fi cancanta ta taimakawa Najeriya ta samu fita daga wannan yanayi musamman duba da tarihin kasashen biyu. Hakika wannan abin damuwa ne yanayin da muke ciki kuma muna neman dauki kuma ba wanda ya fi dacewa ya taimaki Najeriya a wannan halin na kunci da ta samu kanta kama kasar Burtaniya. Muna kara neman haɗa hannu da ku domin kara bunƙasa yankunanmu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu ga baballe dauke da sauran labaran duniya.
Kwamitin bindiddigin gaskiya da sasantawa na kasar Gambia ya kammala zamansa na bainar jama'a wanda ya shafa shekaru biyu yana yi game da zargin keta haƙƙin ɗan adam wanda aka tafka a tsohon shekaru 22 da tsohon shugaba mai kama karya Yahaya Jammeh a gadon mulki. Jerin masu gabatar da shaidu sun kammala bayar da bahasi ranar Juma'a inda suka yi ta bayyana yadda aka yi ta tafka almundahana da kama mutane ba bisa ka'ida ba da kuntata ma mutane da kashe-kashen mutane wani sa'in ma har ciyar da kadoji aka yi ta yi da gawarwakinsu. Jami'a hauka ragan mulki ne ta wajen wani juyin mulkin sojoji da ya yi a 1994 ya mulki wannan karamar ƙasa ta yammacin Afirka har zuwa lokacin da Adama Barrow ya kada shi a zaben watan Disamba na 2016. Jami'a wanda ke da shekaru 56 yanzu ya tsere da matarsa zuwa ƙasar Equatorial Guinea. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da izini na gaggawa don amfani da allurar rigakafin COVID-19 da kasar China ta samar ga manya 'yan shekaru 18 da sama da haka. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da rigakafin jiya talata da kamfanin Sinovac Biotech ya samar kamfanin harhaɗa magunguna na kasar China. Wadanne karo na biyu da hukumar WHO take amincewa da rigakafin da wani kamfanin kasar China ya samar saboda amfani na gaggawa. Hukumar ta WHO ta ce bayanan da Sinovac ya bayar sun nuna cewa allurai biyu na rigakafin suna hana alamomin cutar ci gaba a cikin kusan sama da rabin waɗanda suka karɓi rigakafin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke fuskantar matsin lamba akan sasanci da ƴan ta'adda, gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya kara bada tabbacin cewar sulhu da ƴan ta'adda baya tasiri saboda ya gwada amma bai yi nasara ba. Gwamna Masari ya jaddada hakan ne a hirar shi da wakilin mu a Abuja Umar Faruku Musa.
Gurgudan abinda za a zanna a yi da su mun yi, amma abun bai tasiri ba na hulko saboda kungiya bace balantana ka ce kai abinan da kungiya kaza sau ka diyan kungiya su muli ai kowa sarkin kanshi ne. In mutum ya samu bindiga biyu ya samu yara uku shi ma zama sarkin kanshi, ta haka zai girma. Saboda haka ba wai wani kungiya bace wanda zaka ce wai in kai magana da ita ta akwai manya a cikin su wanda sukan dan fadi a ji a wansu dabobi, amma ba wai abin nan bane. Wannan dole ne da mutanen kasar, kuma magana tsaro ba wai aikin jami'an tsaro bane, sai ma an ba su bayani in ka kira su inda yake kilomita 20 kafin su je. Na farko dai abun zuwan yana yin wahala bashi, kafin su je su sun yi banna awa guda sun tafi. So akwai abubuwa wanda suke a ciki, amma ni abin na sani kuma abin da nake gani abubuwan nan ana iya maganin su, kuma in Allah ya yarda an dauko hanya da sai mun ga ƙarshen wannan abun Allah ya yarda.
Don haka kai kana ganin sulhu ba hanya bace da za a samu zaman lafiya?
Da za ka sulhu ina tambaye ka da za a yi sulhu? Wannan shugaban wannan daba ne na yi sulhu da shi, wacce shugabancin daba ba wai mutane suna magana wai ɗaya biyu abinda da ya ce mutanen nan wa'anda suka fi addaba ai makwabtansu ko to su daina addabansu, su daina taɓa su, su daina satar su, su daina kashe su, su daina musu fyaɗe. Za su ga in sun daina za a kira soja ko za a kira ƴan sanda? Ba za a kira ba. Saboda haka ba wai ka zo nan sama kai ka zo gidan gwamnati an magana da kai, wani ɗan uwanka wanda ke daba ya ce da wani aka yi magana ni ba magana da ni ba bari wani shekara sai je ya kashe wasu mutane ko kashe ƙauye ya ce ai shi ana sasanci ba shi yake. Ni na ha gani domin ba'an da ban taka ba, matsina mutanen nan wa'anda suke da rai daga wanda na gani sai wanda muka yi magana da shi ko ta waya ko ta hannun ɗan uwan shi na jini. Saboda haka maganar cewa magana ce kawai ba wanda zai ce bai san sasanci su haro shi daga ƙasa can su bari. Na ce yana son mai sasanci ko? To shi kenan, soja bai so a kira shi, ɗan sanda ma bai so a kira shi, ɗan civil defense ma bai so a kira shi, shi ma ɗan sa kan nan bai so a kira shi. In an daina me zai kai soja ƙauye? Me zai kai ɗan sanda ƙauye? Da muke zanne lafiya ɗan sanda ke akwai? Shi yasa muke cewa mu za mu rudo da martabar system namu na da, domin ɗaya daga cikin ɓannar da aka yi ba kuma da gangan ba ita ce da aka zo gyaran ƙananan hukumomi, aka tura masu unguwanni, aka tura daga tai hakimi. To da aka ture su ba a kawo wani abu a wurin ba, to da ba a kawo wani a wurin ba sai mai ƙarfi ya shiga? Yana ɗaya da cikin abubuwan da suka haɗa samun haka, to mu muna neman gyara lamarin.
Gwamnan jihar Katsina Bello Aminu Masari kenan a hirarsa da Umar Faruku Musa. A yanzu haka gwamnatin jihar Borno ta soma cika aniyarta da ta ɗauka na rufe dukkanin sansanonin 'yan gudun hijira da ke faɗin jihar baki ɗaya. Kwamitin da aka ɗora wa alhakin wannan aikin ya rufe sansanonin 'yan gudun hijira guda biyu. Wakilin sashen Hausa a Maiduguri Haruna Dauda Biyu ya tattauna da mahukuntan jihar akan batun rufe sansanonin, ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Maiduguri.
Hajiyayi Abakulo da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno da kuma ta yi mana ƙarin bayani game da adadin 'yan gudun hijirar da aka kwashe.
Kuma a cikin kwana uku nan mun rufe guda biyu, dama muna da official 27, 2 an riga an rufe, yanzu sauran 25 kuma insha Allah deadline da His Excellency ya bamu kuma end of the year din za mu yi aiki tukuru mu ga cewa mun rufe waɗannan camps din gaba ɗaya.
Waɗannan 'yan gudun hijira na ƙananan kwana sansanoni guda biyu da kuka rufe, za su kai kamar su nawa?
Magwaris 524 muka rufe household, a nan kuma mun rufe 1,446. Kuma a Munguno za a je a ɗauki 1,000 household za a kai martel. A wasu musamman cewa mun tabbatar waɗannan sun samu yancin kansu, sun samu zaman kansu, su yi rayuwar da ya kamata kowane ɗan adam na Najeriya zai yi. Har zuwa December, insha Allah.
Na kuma tambayi kwamishinan sake gine-gine da sake tsugunar da 'yan gudun hijira, wato injiniya Mustapha Gubbio, ko wani tanadi aka yi ma waɗannan 'yan gudun hijira?
To alhamdulillah, gwamna ya yi kokari ya taimaka ma jama'an, ya ba su kowane magidancin bashi 100,000. Ba haka kuma kana gani kwamishinan agri yana tare da mu, insha Allah, dukka za a support nasu da agricultural input, kuma gashi sai mama tana tare da mu, za a ba su abinci, saboda haka insha Allah ba za a bar su ba, kuma za a ci gaba da kula da su sai lokacin da sun fara kula da kansu da kansu.
Kamar har tsawon watanni nawa za a dinga ba su wannan taimako?
Wai abin da yake faru kamar yadda ake ba su, a kama haka za a ba su.
To kome waɗannan 'yan gudun hijira ke cewa ne game da wannan sabon guri da aka tanadar musu?
Mamman Nur MIG daga Abadam local gamu. To kuma Allah ya taimake mu, ya kawo mu a wannan lokacin, ya bar mu a cikin cunkusu, muka yi tsi a zabi kala-kala. Duk da haka muka kokorta, muka zanna yanda Allah ya aje mu. To mun gode wa Allah.
To sunana Kari Kakadan Jamine. Ni mutumin manufacturer ne Abadam local gamu. Mun gode musu kamar yanda suka rike mu da fari. Ko mun gode musu kamar yanda yanzu suka ba mu guri muka zo muka zauna.
Shi ma injiniya Bakar Talba ya kira ga 'yan gudun hijira ne kamar haka.
Ina su yi zuciya su zauna su yi noma, dan Allah mu danje fidin akan abun cin kyauta wannan. Ko yadda muka sai mutanen Borno sai dai su ba mutu kowane gida ko gidan asi ɗakin abinci. Amma yanzu kaga mu zo rago. Muna so in next 2-3 years kowa ya zaman kanshi sheke ba mutu abinci. Abin da muke fata kenan.
Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wani matashi a jihar Zamfara ya dandana kudarsa bisa zargin wallafa ra'ayinsa a shafin Facebook dangane da tafiyar da gwamnatin jihar. Ko menene tanadin doka akan bayyana irin wannan ra'ayi? Jama'a assalamu alaikum. Tun a makon jiya ne wasu hotunan bidiyo suke zagayawa a shafukan sada zumunta na yanar gizo, musamman Facebook, da ke nuna wani da ake zargin shugaban hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Zamfara, wato Zarota, Aliyu Alhazzai, yana tafkawa wani matashi mari tare da zagi da cin zarafinsa bisa zarginsa da cewa ya zagi gwamnan jihar Muhammad Bello Mutawalle. Matashin mai suna Abdulrashid Buhari Yandi, wanda ya bayyana cewa shi dan jam'iyyar PDP ne da ke mulkin jihar, ya wallafa ra'ayinsa ne a shafinsa na Facebook. Yana bayyana bacin rai akan abin da ya kira rashin samar da ayyukan ci gaba a jihar ta Zamfara, tare kuma da yin tambaya akan makomar ayyuka hudu da gwamnan ya yi alkawarin yi amma kuma har yanzu ba a yi ba. Akan haka ya bayyana tababar cewa jam'iyyar ta PDP ba za ta iya samun nasara a zaɓe mai zuwa ba da wannan salon takun gwamnan, tare kuma da wasu maganganu da suka biyo baya. To sai dai hakan ya janyo wa matashin jangwam, bayan da ya shiga hannun kwamandan hukumar ta Zarota, Aliyu Alhazzai, wanda a hotunan bidiyon ya sha alwashin ɗaukar kowane irin mataki akan duk wanda ya yi irin abin da matashin ya yi. To sai dai mun yi kokarin shafe wasu kalamai da ke cikin bidiyon da ba su kamata su fito a rediyo ba.
In ba wannan tsoro ga dan uban bari kafin in baro abu ne, ni na ba su ba cewa na hakiki ha kawo dan uban shiga mota, shiga mota, dan shiga mota, ban ta dan shiga, dan shiga mota, kuma sai ne iya ka ji na yi duwan shage social support ai hakiki ba ka zage shi na nace da Allah sai raki.
Akani na da girma Allah aka matulina to abun da ka sani
Allah ka ga
kai yawan
da kai na ina ba kuni na bi ni da on my knees.
Haka kuma an naɗi wata muryar wayar tarho da ake zargin ta gudana tsakanin shugaban na Zaruta da gwamnan jihar, wanda ita ma aka yayata a shafukan sada zumunta, inda yake yi wa gwamnan bayani akan lamarin, yayin da ita kuma muryar da ake zargin ta gwamnan ce take bashi haske akan yadda ya kamata ya tafiyar da lamarin.
Yana nan tsare inda nake. Da na zo nan bakin gida da na so a aje mai shi, sai waɗansa da wani zai taso ya yi zaga. Wallahi ba zai tafi.
Wannan sanda ce zai za a yana?
Na kowa gida, na kowa gidanka.
Amma kai ku haɗe ko kamata kwata-kwata ka ɗauko sassan ka zo da shi ba kai ku ana. Ya za a kawo shi gidan
gwamna.
Ko da an saka yi zai nuna cewa gwamna ne ya sa an kai mai haka.
Na take a picture.
Ko mana SMS ta kace ka kawo shi kasuwa a je maka shi.
Na kawo shi ina neman
don kwata-kwata irin wannan operation in za ka yi kada ka kuskura ma ka danganta shi ko saka gwamnati kwata-kwata. Kuma kai ne kai operating din ka samu wuri ma in wuri ne za ka samu inda za ka yi kamar
sell.
Za ka rinka samu tani. Amma kwata-kwata ka bar danganta wannan abin da gwamnati. Tunda yanzu ka ga zai ka kazo da shi gidan gwamna. Ka gane? So zai ga kamar zai koya ita zai ce a gwamna ne ya sa a kama shi don an ma zo da shi an hana ka shiga. So kwata-kwata irin wannan kama ban matsuwa. Ma kusa galan kwata-kwata kamar kwanyewa kwanne kai wannan duka in ka abin nan nizan shiro ka ka bar matsowa ga irin gwamnati in kana wannan abin.
I understand.
A gyara ka samu wurin da za ka kayan sayar irin waɗannan ƴan iskan dukkanin ka.
Ai yanzu inda na samu cewa yanzu na ce mashi in yana so ya rubuta ya yabe
gwamnati. Ko ka ce yau sai ya faɗa ma wa ya sashe wannan. Sai ka karanta duk abin da ya faɗi. Ka ce faɗi amma wanda nan baka zo wanda gwamnati bai yi ba. Da ka to za ka kai mu gwamnati kariya. Ka ce to za mu kai ka aro ya kawo gwamnati kariya.
Kwarai.
Duk abin da ka faɗi nan kariya ce ka faɗi.
Kwarai.
Mun sami jin ta bakin matashin da lamarin ya rutsa da shi Abdulrashid Buhariyana, wanda ya yi bayanin yadda al'amarin ya auku.
Na koma jiha da na ɗan koma bani nan. Wani koma sai na ga wasu ayyuka da gwamnati ta yi alƙawarin za ta yi. Da ni asali na memba ne na PDP. Ina son PDP magoyin bayan PDP ne tun kafin ma in fara aiki. To da ni koma ne gida ne diba ni ga ayyukan da gwamnati ta ce za ta yi ba ta yi su ba. Sai na yi shahi na Facebook. Sai na yi posting cewa gwamnan Zamfara ya ce zai gina Bisa Hotel cikin wata uku da hawa ne mulki kuma ba a gina ba. Ya ce zai gina Rugga cikin shekara ɗaya ba a gina ba. Ya ce zai gina Cargo Airport kuma ba a gina. Kuma matsalar tsaro da shi na har yanzu duk da reconciliation da aka ce an yi da bandits har yanzu dai abin sai ƙara taɓarɓarewa yake. To bancin haka nan. Na tafi Sokoto ina kan hanya ta ka dawowa sai na fito samun bayoyi cewa ana nema na daga gidan gwamna. To ko da na dawo Sokoto sai na samu wani kanan ba a bana na ce Garba Yandi ya kunna min waya wanda sun kai da Aliyu Alhazeshin Kafi cewa gwamna na so da duk gani na tunda ni dan PDP shawara ce na bada yana son kai ni gurin gwamna a yi magana da ni. Uncle ina kawuna bai daba daga baya dai ya gaya mai mayaran tsuwa har da Allah cewa in dai a cutar da ni ne ko wani abu ba zai kira ni ba. Shi dan ya san gidan da na fito gida ne mai mutunci ba zai iya zuwa gidan mu ba a kama ni ba. Shi yasa ma ya roki kawuna da don Allah ya kawo ni. To daga ni zo kanan babana kunna mai audio record inda sun kai wayar da shi ni saurara. Da ni saurara na je a gudu suka ne ce makana ba na cin gaku to kai a tafi mun ka fara zuwa gidan gwamna security details din ba so ban mu shiga ba. Daga nan ya dauke ni bakin bayan government house ko da nake na sami mu gurin ya yi facin mota da ni yan ta'adda suna gurin wanda mai video clip din da kuka gani da daddare yana min katsanci gaban mutane. Daga baya ya dauke ni kai ni gidan shi ya yi da tenant ina a cikin gidan shi. Da safiya ta yi yan uwana suka zo nema na kawo na kanan babana da ya kawo ni ya zo ya nemi ya gane ni yana son ya bashi ya ce ba zai bani ni ba saboda gwamna ya ce dole sai na rubuta apology kuma sai nayi implicating sunayen wasu manyan ƴan siyasa na adawa irin Dr. Dauda Lawal Dare, cewa sai nayi implicating cewa sunan sa ne na rubuta wannan abin. Kuma kanin babana ya ce mai uku, ya ce mashi tun da okay gwamna ya ce mai Kennedy Access Office ko Police Office. Sai dai ya kai ni, amma ni ban iya rubuta wata wannan abu. To daga nan suka kai ni police station outpost a Jinyau. Bayan outpost da zuwa kai ni aka yi referral ɗin mutum Central Police Station Busan. Okay, to a halin yanzu gaskiya akwai matakan da ƴan uwana da ƙungiyoyi na kare haƙƙin bil'adama da sauransu da suke bani na dukkan mataki, akwai matakan kotu da muka samu doka, don saboda wanda ya nuna cewa ban fada ba mai incin kai da zai zo ya faɗi ba a yi daidai ba. Wato matsayin na ɗan ƙasa, constitution ya bani dama na yi magana don yadda abin ba a yi daidai ba. Yanzu kaga ya gwada kuwa kenan jihar don farga irin mulkin demokaradiyyar da aka yi, ba a son kowa ya yi ba magana in gwamnati ba ta yi daidai ba. Kai kaji audio clip wadda gwamna ka ba Aliyu Alhaji instruction yadda za a yi ne. Kaga yanzu abin da yake nuna kenan, ya adawa ba su da damar fitowa su yi magana, tunda kaga gwamna ya ce mashi ISL da za a zan kisa irinmu da ke rubutu. Amma to ba ina ga ƴan jam'iyya adawa, ni dan PDP ce nan fa, to ina ga ƴan jam'iyya adawa, to kira na ni dai da duniya da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama, don Allah ina neman a zo a neman min haƙƙina da cin zarafi da zaluncin da gwamnatin jihar Zamfara ta sa Aliyu Alhaji ya nemi.
To shin menene tanadin doka a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya dangane da wannan rubutu da matashin ya wallafa da kuma matakin da aka ɗauka a kansa? To sai dai saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya, amma za mu ci gaba da bibiya tare da kawo muku martanin ɓangaren gwamnati da kuma musamman hukumar ta Darota, har ma da masu fashin baƙi a kan lamuran siyasa da demokuraɗiyya a shirinmu na gaba. Yanzu kama madadin Cuba Hero Diodone da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Kuma dalla a gaida na Sanyin na. Da haka ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Yanzu haka janye sojojin Amurka daga Afghanistan na tafiya cikin sauri, yayin da masu shiri na sojojin suke cewa an tura kimanin rabin dakarun Amurka da kayayyaki zuwa Amurka. Sannan kuma tuni aka lalata wasu kayayyakin aikin. A jiya Talata, rundunar sojojin Amurka ta tsakiya ta ce an kammala janyewar tsakanin kashi 30 cikin 100 zuwa kashi 44 cikin 100, kuma an mika cibiyoyi 6 ga jami'an tsaron Afghanistan, tare da yiwuwar a mika wasu sansanoni a kwanaki masu zuwa ko makonni. Amurka ta ce tana shirin shiga tattaunawa mai ma'ana game da batun kare haƙƙin bil'adama tare da Masar, yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙi da masu fafutuka suka ja hankalinta kan tarihin cin zarafin bil'adama da Masar ke yi. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama 63 da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi kira ga Masar jiya Talata da ta saki 'yan siyasar da ake tsare da su da dakatar da musgunawa ƙungiyoyi masu zaman kansu da waɗanda suke adawa da su cikin lumana. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya je garin Tulsa na jihar Oklahoma domin tunawa da cika shekaru da kisan kiyashi mai firgitarwa mai nasaba da bambancin launin fata a 1921 da wani gungun fararen fata ya yi yayin ruguza wata al'ummar baƙaƙen fata, inda mutane 300 suka mutu, wasu kuma 10,000 suka rasa mahallansu. Biden zai ziyarci cibiyar raya al'adu ta Greenwood, ya kuma yi wani jawabi na hidimtar zagaye na 100 na wannan ranar.
Masu sauraro, a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika ta'aziyya ga tsohon shahararren ɗan wasan AC Milan da Ghana Black Star Solomon Tari na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Baida'u da aka fi sani da Hajiya Kande, wadda ta rasu a shekarar jiya. Za a kuma yi mata fidda'u yau Laraba a Accra. Allah ya jikanta da sauran magabata baki ɗaya, ya ba iyali haƙuri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Cuba Hero Diodone wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yakubu makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.